This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 1725 da kuma mita 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za su iya jin mu kai tsaye a tashoshin FM na radio Amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalol da kuma Niya. Za kuma ku iya sauraron mu a ko ina kuke a duniya a duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com. Masu sauraro assalamu alaikum, Usman Kabara ne tare da Ibrahim Garba muka sake dawowa a shirin mu na hanzi. An sake mai gurbin shugaban hukumar jiragen ruwa ta kasa a Najeriya da tsohon shugaban Tanada. Kotun Kano tana son kungiyar lauyoyi ta biya tarar wani lauya da ya tsaya ma Rabi'u Musa Kwankwaso sa tsohon gwamnan jihar Kano ba tare da izinin sa ba. Ana ta shirye-shiryen binne Oni of Ife bayan mutuwarsa. Shirin kallabi ma yana nan tafi amma fa duka waɗannan sai bayan an sha cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare, da fatan ana kan shan hantsi lafiya ga labaran. Ma'aikatar tsaron Amurka ta fara gwada ingancin wani sansanin soja a Livingwood na jihar Kansas don yiwuwar kawo fursunonin soja waɗanda a yanzu haka ke gidan yarin Guantanamo Bay na ƙasar Cuba. Sansanin na Livingwood da kuma wani sansanin soja na Charleston na jihar South Carolina su ne wurare biyu da sakataren tsaron Amurka Ash Carter ya bada umarnin a gwada ingancinsu, a cewar wani mai magana da yawun ma'aikatar tsaron ta Pentagon Captain Jeff Davis ya faɗi a farkon wannan satin cewa da yiwuwar ma'aikatar tsaron ta Pentagon ta miƙa wa Majalisar Tarayyar Amurka tsarin shirin rufe gidan yarin Guantanamo Bay wani lokaci bayan majalisar ta dawo daga hutun Agusta.
Kaso ɗaya bisa uku ne wato sulhun na Amurkawa suka amince da yadda Obama ke gudanar da batun yarjejeniyar ƙasa da ƙasa ta jinkirta shirin nukiliyar ƙasar Iran bisa wani sabon bincike na jin ra'ayin jama'a na Gallup. Jiya Alhamis aka fitar da sakamakon da ke nuna cewa kashi 55 na Amurkawa ba su amince da manufofin Barack Obama ba, wanda ya yi game da maganar Iran, yayin da kashi 33 suka amince. A yanzu haka Majalisar Tarayyar Amurka tana hutun bazara wato sama, tana da shirin kada ƙuri'ar amincewa ko kuma kin amincewa da tsarin na makamashin nukiliyar Iran.
Rundunar sojin Najeriya ta ce za ta bullo da sabon salo wajen fafatawa da kungiyar Boko Haram bayan umarnin da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya bata jiya Alhamis cewa ta kassara kungiya mai tsatsauran ra'ayin addinin cikin watanni uku masu zuwa. Muƙaddashin jami'in yaɗa labarai na ma'aikatar tsaron Najeriya Kanar Rabin Abubakar shi ne ya yi wannan bayanin bayan da shugaban Buhari ya rantsar da sabbin manyan jami'an soji jiya Alhamis a Abuja. Sabbin manyan jami'an sojin sun hada da Janar Abayomi Gabriel Olani Shakin, hafsoshin tsaron Najeriya, da Laftana Janar Tukur Yusuf Burutai, hafsan sojin dakaran ƙasa na Najeriya, da Vice Admiral Ibok Ite Ikwa Ibas, hafsan sojin dakarun ruwa, da kuma Air Vice Marshal Sadiq Abubakar, hafsan sojin dakarun sojin sama. Kanar Abubakar ya ce a shirye sojin Najeriya suke su ƙara ƙaimi don ragargaza Boko Haram.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke Washington DC. Gwamnatin Girka ta ƙara shirinta na aiwatar da sharuɗan ba ta tallafi a majalisar dokokin ƙasar gabanin ƙuri'ar da ake kyautata zaton za a kada yau Juma'a kan ƙudurin amincewa da tallafin dala biliyan 93 ta Tarayyar Turai. Yan majalisar dokokin sun yi ta fafatawa suka yi jayayya kuma mai tsanani a muhawarar da suka fara a jiya Alhamis. Prime Minister kasar Alexis Tsipras ya yi kira ga majalisar dokokin da ta amince da yarjejeniyar wadda aka cimma a wannan satin da muke ciki. Haka kuma idan majalisar dokokin Girka ta amince da shirin tallafin, ministocin kasashe 19 masu amfani da takardar kuɗin euro za su yi taro a yau Juma'a, su ma kuma za su rattaba akan yarjejeniyar matukar 'yan majalisar suka amince.
Mutanen da suka mutu a jerin manyan fashe-fashen nan da suka auku a gidan adana sinadarai masu hadari da daren ranar Laraba a birnin Tianjin mai tashar jirgin ruwa a arewa maso gabashin China a yanzu sun kai sama da 50 ciki har da 'yan kwana-kwana. Kafafen yada labaran gwamnatin China sun ce mutane 700 sun samu raunuka, 71 ciki wato masu tsananin gaske. Yawancin waɗanda abin ya rutsa da su ma'aikata ne 'yan cirani waɗanda ke zaune a wasu unguwannin da ke daura da wurin, a cewar kafar labarai ta Xinhua.
Da alamar shugaban Al-Qaida Ayman Zawahiri ya yi alkawarin kungiyarsa za ta ba da goyon bayanta ga sabon shugaban Taliban a Afghanistan, matakin da zai dada karfafa kungiyoyin na ta'addanci guda biyu wuri daya a yayin da suke fuskantar kalubale daga kungiyar ISIS. Mun yi alkawarin ba da goyon bayanmu ga madugun muminai Mulla Muhammad Akhtar Mansur, Allah ya kare shi, a cewar Al-Zawahiri a wani faifai na tsawon minti 10 na bidiyo da aka saka a yanar intanet a jiya Alhamis. Har yanzu dai jami'an yaki da ta'addanci na Amurka na nazarin sakon, to amma sun ce ba su da wani dalili na shakkar sahihancin wannan faifai. To, labaran duniya kuka gama saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington. An sauke Alhaji Sanusi Ado Bayero daga shugabancin hukumar jiragen ruwa ta Najeriya tare da mai da shugabanta na da. Wakilinmu Umar Faruk Musa na da cikakken rahoton.
Ga dukkan alamu shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya fara warware naɗe-naɗe ko kore-koren da tsohon gwamnatin Goodluck Ebele Jonathan ta yi gab da za a yi zaɓe da kuma jim kaɗan bayan an yi zaɓe a kan mukamai na mulki ko kuma waɗansu ayyuka dai na gwamnati. A jerin irin wannan naɗe-naɗen ne a lokacin da aka kammala zaɓe, Goodluck Ebele Jonathan ya naɗa Alhaji Sanusi Ado Bayero a matsayin babban darakta na hukumar nan MPA, yayin da aka kori Alhaji Habibu Abdullahi a lokacin ba tare da an ba da wani dalili ba. To yanzu dai Alhaji Habibu Abdullahi Muhammadu Buhari ya dawo da shi akan kujerarsa ta shugaban wannan hukumar, yayin da aka salami Alhaji Sanusi Ado Bayero a wata sanarwa da Mr. Femi Adesina ya rattaba a hannu, inda aka yi wa Sanusi Ado Bayero godiya akan irin ayyukan da ya yi da kuma fatan masa alheri a waɗansu ayyuka da zai yi a rayuwarsa a nan gaba. Akan haka ne na tuntuɓi ɗaya daga cikin shugabannin kwamitocin kamfe na Muhammadu Buhari, wato ambasada Lawal Muhammad Munir, domin in ji koya suka ɗauki irin wannan matakin da shugaba Muhammadu Buhari ya fara aiwatarwa akan mulki na Najeriya.
Ai, idan da ma suna da karimci kamata ya cin maka kan aji haka din ma, ko waɗanda aka zaba aka ɗora su a wurin sai ya kamata su gane cewa dama zuwa wani zai zo ya canja su, saboda dalili kuwa shine kowanne shugaban ƙasa yakan zaɓin da ya tabbata za su yi aiki da shi tare ne, ba a ɗauko wani wanda zai zo da ya ce a'a ai ni tun daga wanda ya zaɓe ni ga wanda abin nan ne ake kyalayensi da na mutane yana wajensu. Yawa, da'a da zai yi wanda ya zaɓe shi zai wa, shi wanda yake bai zaɓe shi ba lalle ne mishi da'a ba, haka mutane suke gani kuma haka abin yake. Lalle ya kamata ya zamana shugaban ƙasa ya canja duk waɗannan da manyansu da ƙananansu, don abu ya samu tafiya daidai da manufar shi da yake na taimakon ƙasar nan ta ci gaba, kowa ya samu halin zama cikin yalwa, ya kamata ya sallame su.
Amma baka ganin rigingimun za su yi wa Muhammadu Buhari yawa ga yaƙi da cin hanci ya karɓi rashawa, ga kuma warware tuƙar da gwamnatin baya ta yi, kamar tun da dai 'yan ƙasa ne ke aikin nan kuma ba a ce ba su aikin nan ba, me yasa ba za a bar su ba sai an canza su suma?
Ai, na riga na faɗa maka, shi duk wanda yake abin nan, shi duk wanda ya sa su ɗin daga baya zai ce ku yi kaza ku yi kaza, ba zai zauna ya ƙyale su abin nan ba. Me yasa ba a san ma zo ana neman aiki, wani ya zo yana neman wani aiki, ni riga na mishi aka sa shi, shi wannan ɗin shi ne zai rika zuwa ya ce muna son kaza ka yi kaza ka yi kaza, kuma shi kansu sun riga sun san wanda ya zaɓe su ga irin halayen da yake, saboda haka kowa ya zo da isa mu irin wannan abu zai nemi ya yi canji, saboda haka mu muna ganin ka abin da ya kamata kenan a yi wannan canje-canje kuma nan da nan, ba ma da sauran ɓata lokaci ba.
Me kake ganin wannan canje-canjen zai iya haifarwa gwamnatin Muhammadu Buhari idan aka ci gaba da caccanja mutanen da Jonathan ya nada daga baya-bayan bayan an kada shi zabe?
Abin da mutane za su lura da shi shine wannan canje-canjen da aka baka dauko a shi ya dauzo ya zo ya dora yadda kafin ya tafi ba yayi da zuciya ɗaya ne ba, yana da manufarsa na cewa waɗannan su zo in abu ya lalace za a ce wanda yake kan gado ne ba za a ce a ga wanda ya lalace, su ne za su lalata abin. Mun riga mun tabbatar da irin waɗannan abubuwa sau da yawa da zarar an kawo irin waɗannan za su zauna ne a ciki za su yi ɓanna, kuma ɓannan nan ba za su shafi wancan wanda ke ba za a ce wannan wanda yake kan gado shi ne a lokacin shi aka yi wannan ɓanna. Saboda haka duk wanda yake tare da mabannaci mabannaci ne, saboda haka duk waɗannan da an sa su akan suna tare da wancan wanda ya tafi, to ka tabbatar komi aqidar su da abin nasu bambancin su ka danne.
Ambassador Lord Muhammad Munir kenan daya daga cikin manojojin campaign na shugaba Muhammadu Buhari yana tsokaci akan muhimmancin da ke akwai na yin sauye-sauye ko gyare-gyare irin naɗe-naɗe da gwamnatin da ta shuɗe ta Goodluck Ebele Jonathan ta yi a Najeriya gab da za ta sauka mulki a cikin ƙasar. Umar Faruk Musa mura Amurka a Abuja, Najeriya.
Kowa shirya abu na daidai inda ya yi shi domin Allah kai kokan zofafu.
To Allah ya sa mu dace, Umar, muna godiya. Yanzu kuma kafin mu ci gaba bari mu koma ga marigayi ɗan maraya mu shakata da wannan waƙar.
Anan mutum ne ya kan fini gitani, yamarin mutum ne ya kan yin gidani, yamarin mutum ne ya kan maguza ne, sha'anan mutum to ikan ba ni haushi, watanan mutum to ikan da daɗa mun. Haba bin adam mai wuyan gane hali, in an yi ruwa ka ce an yi ruwa, in an yi sanyi ku ce an yi sanyi, in an yi rana ku ce an yi rana, in an yi zafi ku ce an yi zafi. Adam mai wuyan gane hali.
To marigayi ɗan maraya kenan, Allah ya ji kansa da gafara. To yanzu kuma sai mu je ga rahotonmu na Kano. Wata kotu a jihar Kano ta buƙaci ƙungiyar lauyoyi da ta biya tarar wani lauya Ikechukwu wanda ya shigar ko kuma ya tsaya ma tsohon gwamnan jihar Kano Rabi'u Musa Kwankwaso. Ga dai wakilinmu na Kano Ibrahim Kwari da labarin.
Babbar kotun Kano ce ta yanke hukuncin cewa kungiyar ta ladabtar da barista Okechukwu Nweze saboda shishigin da ya nuna a gabanta yayin kokarin kare tsohon gwamnan na Kano Rabi Musa Kwankwaso game da batun karar da aka ce gwamnan ya shigar yana neman kotun ta dakatar da hukumar EFCC daga duk wani yunkuri na kama shi biyo bayan korafin da ɗan kungiyar fansho ta jihar Kano suka gabatar mata na zargin gwamnan ya yi sama da faɗi da biliyoyin naira mallakar ɗan fansho. Yayin da yake kokarin kare tsohon gwamnan a gaban kotun, barista Okechukwu Nweze ya nemi kotun ta hana hukumar ta EFCC wancan yunkuri nata na kama tsohon gwamna. Yana mai cewa jami'an hukumar na kokarin keta alfarmar tsohon gwamnan a matsayinsa na dan majalisar dattawan Najeriya. Ko da yake kotun ta amshi wancan roko na barista Nweze, amma daga bisani tsohon gwamnan Rabi Musa Kwankwaso cikin wata sanarwa da ya rabawa manema labarai ya ce shi ba da sani ko izinin sa lauya Nweze ya shigar da waccan kara ba, kuma ma asali bai san wanda ya tura shi kotun ba. Hakan ta sanya daga bisani kotun ta janye wancan umarni, kuma ta ci tarar barista Nweze naira 50,000 tare da umartar kungiyarsa ta lauyoyi ta dauki matakin ladabtarwa a kansa. Yau da kimanin makonni hudu kenan da bada waccan umarni na kotu, amma ya zuwa yanzu babu wani abu da ya nuna alamar kungiyar na yunkurin mutunta umarnin. Barista Mamman Lawan Yusufari shine shugaban reshen jihar Kano na kungiyar lauyoyi ta Najeriya.
Mun ji labari kamar yadda kowa yake jin labari, kuma magana ta je kotu hakika cewa wani lauya mai suna Okechukwu Nweze ya je ya tsaya ma tsohon gwamna Rabi Kwankwaso ba tare da izinin shi tsohon gwamna ba. A matsayina na shugaban lauyoyin jihar Kano, kungiyar lauyoyi ta Kano har yanzu ban samu wata takarda a rubuce wacce tace mu bincika wannan magana ba, walau daga kotu, walau daga shi tsohon gwamnatin Rabiu Kwankwaso ba, ko kuma wani wakilin sa ba. Muna dai saurare, kotun za ta iya rubuto mana, wani mai sha'awa ma kuma zai iya zuwa ya saka kotun ta rubuto, ko kuma shi wanda aka yi ganin an masa wannan wakilci ba tare da izinin sa ba tsohon gwamnati zai iya rubuto mana kai tsaye. Wani wakilin sa ma zai iya rubuta mana cewa yana rubutu a madadin tsohon gwamnati Rabiu Kwankwaso. Kowace hanya aka biyo zamu iya daukan mataki akai.
Barista Mamman Lawyer Yusuf Fari kenan shugaban kungiyar lauyoyin Najeriya reshen jihar Kano, Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.
To mun gode Mahmud. Ana ta shirye-shiryen binne Oni of Ife wanda ya mutu ga Hassan Umaru Tambuwal dauke da rahoton daga Ibadan.
A hali yanzu shirye-shirye sun yi nisa ta yadda za a yi jana'izar Oni na Ife Obasanjo-Ade Okunade Olubuse na biyu, kamar yadda sarkin Hausawan Ile Ife ya shaida mini ta wayar tarho. Ranke dade, kai ne sarkin Hausawan Ile Ife?
Insha Allah.
Kuma kana kusa ga marigayi wato Oni na Ife Oba Okunade Sojuwade?
Insha Allah. Shin ma baka rama ba?
To wadanne irin shirye-shirye ne ake yi a hali yanzu kafin ayi jana'izar sa?
Shirye-shiryen da ake yi dai ana koran mutane a rufe shaguna da kasuwoyi, ba su mutane kuma su taru waje guda. Bayan haka kuma ana bin mararraba-mararraba suna zuba kaman gishiri.
Yaushe ne za a yi jana'izar shi Oni na Ife din?
Ina gani dai gobe za a yi. To ka san wadan sabubuwa da wuya su sani.
To ko akwai wasu al'adu da ake yi kafin a yi jana'izar gobe?
Al'adun ba da wuya ba wani mutum ya san shaka, ko a yan gari ma ba ya da dauki hoto ba, ba duk kuma masa ba gaba ki dai kowane gida akwai al'adun da suke zuwa da shi.
To akwai bayanan cewa wai akwai wani sarki wato Oboku wanda aka ce za a rufe su tare da shi marigayi Oni na Ife, wai ya bar gari, menene gaskiyar lamarin?
To ka san mutane jita-jita a wurin mutane ba zai gare ba, ka san al'ada kowane lokaci tun daga yadda zamani da wuya yi abinda aka saba yi da can. Ni dai na san dai duk lokacin da lokacin cin doya in yayi maimako a yi waɗansu al'adu kare ake kawowa a tsara shi sari ɗaya a gaban sarki, wannan na sha gani. Kuma akwai lokacin da masafan su za su fito da tukunyan satin nan a tafi kowane anguwa, akwai satin su a wurin su je su zuba wani ruwa a wurin, wani ma su ba wani su ce shafe a fuskar shi da jikin shi. Shi ne kaɗan daga cikin abin da na sani kenan. Yawa waɗansu abubuwan da wuya a yi shi da waɗansu ɗan yi ma balle ne, saboda waɗansu al'adun za a zo da akuya a yanke kai a jefa a cikin kabari, amma ba kabarin sarkin ba ba wanda zai je wurin sai masu al'ada irin waɗanda suke rufe sarki. Akwai gidan da zai zo da tattabaru a zo a kama yi mishi sujida, sannan a fige a fige tattaba nan a sake ta al'ada fa kashi kashi. Ni kai na da na je wurin sai suka ce to sarki mun umurce ka kai ka tafi fadar ka, ka sai dawa yan arewa mazauna sabonku kowa ya kau da jikin shi.
To ba wanda yake zuwa wurin kabarin kenan, inda ba wani wanda yake kusa da shi ba, shi marigayi sarki Oni na Ife kenan.
Ba na kusa da shi ba ma akwai musani musamman shugaban masafa waɗanda su ne zababbu sun za su je su yi wannan al'adan ba kowa da kowa ba.
Kuma in ba waɗannan matsafa ba, ba wanda zai je wurin kabarin sa?
A babu.
Idan aka yi jana'izar sa me zai biyo baya kuma?
Kamar mu ma yanzu gobe za mu je a yi mu haɗu mu yi addu'o'i, an kafa rumfuna ma wanda za mu zauna mu yi addu'o'i.
Kawo yanzu gawarsa ta zo Najeriya kenan daga can ƙasar wato Birtaniya?
A ina kyauta da su, to ba ta iso dai nan gife ba, saboda ana umurtar mutane ma kowa ya kauce a titi. Matukar an zo wucewa da gawan shi mutum bai kauce ba, abinda duk ya samu shi ya so, ba dukan mutum za a yi ba ba zagi ba. A waɗansu abubuwa na al'adu yana iya shafan mutum, haka suke faɗa a gaban mu.
To kawo yanzu mutum nawa ne suke son wannan sarauta ta Oni na Ife?
Ka san da saura, ai sai an rufe sarki za a san wannan, ko da yake kaman waɗanda suke kusa da masarauta za a san harsashe waɗanda suke bukata, amma ba za a faɗa ba tuna sai an kau da marigayi.
Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
Duniya ko an mutu ya huta.
To Allah ya sa mu cika da imani. Ana tare da sashen Hausa ne na muryar Amurka. A yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Ya salamu, hayya hayya salamu, Jama'a assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wannan shirin namu na kallabi. Har yanzu dai muna nan tare da barista Aisha Ibrahim dan Kani. A shirin namu na yau za ku ji karashin hirar da muka yi da ita inda nayi mata tambaya kamar haka. Wane kira zaki yi wa mata akan su dage su kuma tsaya tsayin daka su fuskanci duk wani kalubale da ya taso musu yadda ya kamata a fannin aiki ko siyasa ko makaranta ko a harkokin kasuwanci duk ma wani abu dai mai kyau.
Na daya a riƙe Allah da addu'a.
Na'am.
Na biyu a riƙe ilimi. Ba ilimi ko ka har opportunity din ba za su bunƙasa ba.
Wannan haka. Ilimi
zai yi amfani. A saki al'adu na shirme ka ce wai lalle dan ana yin kaza da tintine haka za a ci gaba da yi da siyan fili da gina gida dole karfi da yaji da yin dashin gwal da ne ba shi bane ka san kanka kai ilimi da ke zama cewa kana da farin ciki a rayuwarka na abin da ke sai ka ga cewa Allah ya boosting abin da kake yi amma ba ne ka samu kar ka bari namiji ya kaskantar da kai ya kuma ya sa zuciyarka ta zama da cewa kana ganin kai baka kai matsayin da zaka iya wani abu komai karkantar kokari kai naka in ka ji namu da ne shi ji Hausa saboda haka namu ne magana babu yadda za a mutumin da baya komai wai zai dogara da cewa wani yana da imanin da zai ci gaba da shi daga yarintarsa har tsufansa zai ji tausayinsa ya zauna da shi shekara 40-45 har mutuwa ta raba su bayan babu wata madogarar da idan mutum ne ya kuskure to kana da inda za ka ga cewa ai ba za a ana ce kuskure ba ne ana ana ina kiran ga al'umma da suke tsayawa akan harkokin mata na aiki a wani akai na fito wani ya fito sai ban na da opportunity wallahi kina tsaya akai sai mun fitar da dokokin da ba zai yi kai abin da kaga dama ba ba yadda za a mutumin da kamar ne mai gaya miki yake anin mutum 2016 yana da mata 4-25 wannan problem ne da kansa problem ne da society ba yadda za a yi mata da ta sa rayuwarta a cikin matrimony za ta tashi rana ɗaya a ce ba ta da yadda za ta yi kuma ba ta da wanda za ta dafa kuma hukuma ma ce mace ta da saboda babu dokar da ta nuna cewa lalle ga yadda za a yi da yadda ba za a yi mata sa da zanci nemi abin kansu su yi ilimi su yi addu'a Allah ne mai komai kuma zai yi kuma bai ce zai azurta namiji ba wai ya ci azurta mace zai azurta mu gaba daya a yanda yake so da wanda yake so yi wa mai kwankwa muna bin mutane da gwamnati mu nemi voice inda kawai mata ba wai magana za a rinka yi na littafi da magana da za a rinka yi na roƙo ba magana ta cewa mun cancanta ga yadda tafiya za ta ci kuma babu yadda za a yi mutum ya baka ga malama ka ɗauka wai tafiyar za ta tafi ɗaya akwai abin da ake cewa positive discrimination idan kina da mutum biyu ɗaya ya shallake ɗaya to sai fa kin yi hoɓasa akan ɗayan da aka shallake don ya kamo ɗayan idan ba haka aka yi ba to ba yadda za a ka inda aka za a ce tafiya ki tafi tare to wanda in yi sa aiki ne da ci gaba da nisa ne
wannan haka ne
wanda yake baya kuma yace zai kamo shi to sai an yi hanyar da za a yi ya kamo shi ma'ana ba wai a tsaye da na gaban a ce tsaya sai ya kamo ka ba a'a shi kila idan tafiya ana yi a keke ne to shi na bayan shi babur za a ce hau zai ita rage na keken shi na keke ya ci gaba da kekensa amma shi sai ya hau babur ko mota keke da shi ma'ana anan sai an yi putin policies da abubuwa wanda za su boost mata matan kawai da liberty amma ba wai kai a waye gari kai a ga circle a ce wai za a sa commissioner 20 guda ɗaya mace daga nan ba za mu daka ba ko kuma a ce a health sector na kowa ne banda maternity da haihuwa kai ba ka da wani agaji da wani ta kawo in za a kalli mata ne na cikin shelter da deficiencies din su gaba ɗaya za a yi ba a sa a gaba a nemi ayin da za a yi a aga za a taimaka mu ma kuma in a small circle ko da district ne mu rinka haɗa kanmu muna ƙungiya mu sai an platform da za mu rinka diskanta problem din muna kallon eh to wannan da abin ne problem din ga rana kaza ne ake kallon za mu take haɗuwa kafin lokacin da wani kaza da wani kaza da wani kaza yayi kaza akan wannan abu to shine za a samu a warware matsala tunda in ma ba a sa ka a tere ba yace za a canza
wannan haka
yake kuma a watsa ba za mu ci guri ba dole sai mun kuce kai together mun yi dan umbrella ko ya umbrella
ma sauraro anan kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin Yanzu a madadin babbar bakuwar tamu Barista Aisha Ibrahim dan Kani da Miss Julie Gresham da ta hada mana shiri da bada umarni, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.
To yanzu kuma ga ra'ayoyinku da kuka bari cikin murya a akwatunan wayar mu.
Assalamu alaikum haba matasan Najeriya. Kun yi gaggawa babu shakka. Abinda aka bata kusan shekara 30 amma bawon Allah da hawan sa wata biyu god ba Allah. Ina iyakacin kokarin sa. Da ya kamata a ce kun bari a kalla ya ci shekara 2 idan Allah ya kai mu. Sai ku je ku fara tuhumar sa. Amma a yanzu ana fama da maya za a samu a zauna lafiya. Kuke gaggawa? To gaggawa dai aikin shi dan ne. Da ya kamata ku dan bashi lokaci. Babu shakka. Kun yi gaggawa zuwa gurin shugaban kasa. Amma Allah ya sa mu dace. Allah dora maka hanya ta bai Allah ba mu zama lafiya a Najeriya da arewa ga baki daya. Assalamu alaikum mai magana Hadiya Ogurgu Garo mai trader a kasuwar Alaba Lagos Nigeria.
Assalamu alaikum biyo da Allah na roƙon gwamnatin jihar Bauchi in zai komishinoni aihuwa jihar Bauchi wanda suke kuma cikin garin Bauchi ba aihuwa jihar Bauchi masu rayuwa a jihar Kaduna da Kano ba wanda suka lalata mana kalamar hukumar Toro da kananan hukumai gaba ɗaya suka maida kudin jihar Bauchi kudin bitil mali suka ɗebe kudaden suka koma jihar Kaduna ko Kano sannan kuma su dawo suna neman wa'ansu komishinonin a jihar Bauchi dan Allah ina roƙon gwamnatin jihar Bauchi da ƴan asalin jihar Bauchi masu zama a garin jihar Bauchi ba ƴan kasuwa ba wayannan mutane yan sun zo dan Allah ko komishinan su ne na Bauchi kar a ba su saboda ba mutanen kirki ba ne wayannan mutane suna raye alƙawarinsu ne da ƴan uwansu ba su damu da kowa ba su damu da jihar Bauchi ba su ɗebe sakiyar kudin jihar Bauchi su koma Kaduna su je suna gina kasuwanni da filaye suna sayin filaye da sun lalata mana jihar Bauchi. Na gode biya yau mai makana Muhammad Awolu Babayyar shi karamar kuma Toro cikin jihar Bauchi Najeriya. Na gode.
To mun gode da fatan za ku ci gaba da bar mana sakonnin naku. Yanzu kafin mu karkare shirin bari mu koma ga Ibrahim don jin labarai amma a takaice.
Ma'aikatar tsaron Amurka ta fara gwada ingancin wani sansanin soji a Leavenworth na jihar Kansas don yiwuwar kawo fursunonin soji waɗanda a yanzu haka ke gidan yarin Guantanamo Bay na ƙasar Cuba. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry zai ɗaga tutar Amurka a ofishin jakadancin Amurka da ke birnin Havana na ƙasar Cuba sannan ya gana da 'yan adawa a yau ɗinnan Juma'a. Magoya bayan gwamnatin Castro na bayyana maido da hulɗar jakadancin da aka yi da Amurka da wata nasara ga Cuba. Maido da hulɗar ya zo ne a daidai lokacin da Cuba ke faɗi tashin farfaɗo da tattalin arzikinta da ya durƙushe tun daga lokacin da tarayyar Soviet ta wargaje. To amma wannan ba wata galaba ba ce kan aƙidar gurguzun Cubar a cewar wani tsohon bardan juyin juya hali Eladio Ogoy. Wanda ya yaƙi da kutsen da hukumar leƙen asirin Amurka ta CIA ta jagoranta a gabar Bay of Pigs. Kaso ɗaya bisa uku ne kaɗai wato silisi na Amurka ke goyon bayan.
To ai ina ga za ka tsaya a nan saboda lokaci Malam Ibrahim. Masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi amma a madadin shi Ibrahim Garba da ya taya ni gabatarwa. Sai kuma jagoran shirin Chibahiro Diodone sai injiniyan mu na yau Jim Harmon. Ni Usman Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Assalam.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.